أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما ينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا قال غدي الله سبحانه وتعالى da ya kama wannan safiya ta Litinin a 13 ga watan Ramadan, jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447, wanda ya dace da 3 ga watan 3 shekara ta 2026. Domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma ƙarƙashin jagorancin Nisa'u Sunna a wannan gari na Mina a jihar Niger a tarayyar Najeriya. Idan ban manta ba, a jiya muna cikin aya ta ina jin 5 kenan, sai lokaci ya ci mana ba mu ƙarasa ta ba, inda muke magana a kan matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wanda yau insha Allah za mu dora. Amma kafin mu dora, akwai tambayoyi da aka rubuta, za mu fara amsa da su insha Allah. Wannan ta ce: assalamu alaikum, Allah ya kara ba da lafiya ya saka da alkhairi. Cewa idan mutum yana azumi, sai azumin ya karye da safe, kuma matar tana shayarwa, za ta ci gaba da azuminta ne? Ni ban ma fahimci ya ci da so ta ce ba. Na farko, me ya karya mata azumi da safe? Abubuwan da suke karya azumi dai sanannu ne, wanda aka yi da ganganci. Mutum ne ya sadu da iyalansa da rana da gangan, azumin shi ya karye. Sannan wanda ya ci abinci da gangan, shi ma azumin shi ya kare. Wanda ya sha ruwa da gangan, shi ma azumin shi ya kare. Amma wanda ya ci abinci da mantuwa ko ya sha ruwa da mantuwa, wannan azumin shi bai kare ba. To, tun da azuminta ya riga ya kare da safe, to me yasa za su ci gaba da azumi kuma da yawa? Azumi ya kare, ai ya kare, sai dai alama ce. Amma ba za a ce misali da safe mutum da gangan ya ci abinci, ko da gangan ta yi mu'amala da mijinta, a ga azuminta ya kare, ba za ta ce bayan la'asar ba ta ɗora azumi. Tunda azumi ba a yin na rabin rana, ana yin azumi ne daga fitowar alhudud zuwa faduwar rana. Wannan dai shi ne abin da na fahimta game da tambayar ce, nan tambayar haka ne. Idan kuma jinin al'ada ne, shi ma wannan in ya zo mata azumi ya riga ya babu azumi ma kenan. Wannan azumi ya riga ya ɓaci babu shi. Tana nufin da ya zo mata da safe, sai da yamma ya ɗauke, za su ci gaba da azumi? A ba su ci gaba da azumi, tunda ba a yin rani. Dole tunda jinin al'ada ya riga ko azumi ya karye, sai dai kuma daga baya ramu wannan azumi. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum. Malam, idan mutum ya bi liman sai aka yi raka'a farko da ta biyu, idan zai rama sai ya kawo surar baya ko ba sai ya kawo ba? Wannan malamai ne suka yi saɓani akan ramuwa ga wanda ya samu liman ya riga ya yi wata raka'a. Akwai abin da ake kira da albina, akwai abin da ake kira da alqada. Akwai wanda suka ce idan kika riski liman ya yi raka'a biyu, idan kin tashi za ki rama. Wasu suka ce idan kin tashi za ki ɗora ne, za ki gina ne akan inda liman ya tsaya. To, akan haka, misali, masu ra'ayin cewa za ki rama ne, idan kika samu liman a sallar la'asar ko asar ya yi raka'a biyu, ya yi sallama, to masu ra'ayin cewa ramuwa zaki idan kin tashi kin ga zaki Fatiha da sura Fatiha sura sai kin sallama masu cewa durawa zaki to kin ga waɗannan waɗanda liman ya fara ke ma su ne na farkon ki ma'ana an riga an yi raka'a biyu kika rubu kin ga raka'a biyun da ya liman yayi Fatiha da sura ne Fatiha da sura ke waɗanda kika samu waɗanda aka karanta Fatiha ne kada ba tare da sura ba to idan an yi sallama wasu malamai suka ce zaki gina ne to tunda zaki ci gaba ne kin ga waɗancan guda biyu da liman ya babu kyau to kamar ma'ana kamar su ne suna ɗaukar hukuncin ke ma na farkon ki to da in kin tashi zaki karanta Fatiha kadai raka'a ta uku raka'a ta hudu ma ki karanta Fatiha kadai sai ki sallama ma'ana kamar waɗanda kika samu guda biyu tare da liman din nan su ne rako'in farkon ki suna ɗaukar hukuncin rako'in farko to menene hukuncin rako'i na farko shine Fatiha da sura Fatiha da sura to da haka kinga idan kin tashi sai ki kawo Fatiha kadai sai ki tashi kawo Fatiha misali kamar sallar isha'i kin zo kin tara an yi raka'a daya biyu sai kika samu raka'a ta uku da ta hudu kinga waɗanda kika rasa Fatiha da sura a bayyane Fatiha da sura a bayyane to idan kin tashi ya za a yi kirama wasu malamai suka ce sai ki gina sai ki dora to da haka sai ki ɗauka waɗannan biyun da kika samu da liman su ne biyun farkon ki kamar kin yi Fatiha da sura Fatiha da sura idan kin tashi sai ki kawo raka'a ɗaya Fatiha a buɗe ki sake kawo raka'a ɗaya Fatiha a buɗe wannan na biyun da na faɗa yanzu shine abin da ya fi inganci kuma haka zaki wajen ramu sallah insha Allah tabbaya ta gaba ce wannan akramaka Allah da na mai hukuncin mace da ta canza sunan iyayenta zuwa ga mijinta wane ne mafi inganci a cikin waɗannan to na farko dai kamar yadda muka karanta a baya Allah ya ce ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah kowa a danganta shi ga iyayensa shi yasa baya halatta mace a dinga danganta ta da mijinta saboda mijinta ba shi bane mahaifinta ai ko ai shari'a ta san mijinta ne kuma shi ma ya san mijinta ne kuma ita ma ta san mijinta ne kuma shehu sun shaida mijinta ne ai ba buƙatar wai sai an kira sunanta da nashi za a gane mijinta ne ba buƙatar wannan wannan tun asalin yahudanci ne zai zama idan mutum ya yi aure maimakon a kira ta da sunan iyayenta sai a dinga kiranta da sunan mijinta misali kamar sunan babanta Muhammad sunan mijinta Abdullahi ita kuma sunanta Zainab kawai sai a dinga kiranta da Zainab Abdullahi alhalin sunan babanta Muhammad mai kuma ce Zainab Muhammad ga irin wannan lokacin gaskiya a canja shi yake tunda dai dan kin canja an kira ki da babanki ba shi yake nuna mijinki ba mijinki ba ko kuma ba shi yake nuna ke biki san mijinki ba ko shi bai san matarsa ba ce ko ƴan uwa shi ne ba san ke matarsa ba ce duk ba ya nuna to da haka mace a kira ta da sunan babanta wannan shine umarnin da Allah ya bayar kar a wani kira ta da sunan mijinta wannan ba wani abu ne na wani soyayya ko wani abun alaka Allah ya hana wannan baharu sai mu dinga kira ta da sunan babanta wannan shine abin da tace wane ne mafi inganci a cikin waɗannan gaisuwa ta azumi ya niyya ya kishi ya ibada to ban gane meye mafi inganci ba dama abin nafsi ne ya ce a yi ana tambayar mafi inganci kamar kina ganin wani hadisi ne wanda ya zo daga manzon Allah sai manzon Allah ya ce in kun haɗu da juna kuna azumi ku ce ya niyya wani hadisi ya ce sai ku ce ya kishi wani hadisi ya ce ku ce ya ibada to shine za a ci wanda ya fi inganci amma waɗannan maganganu ne na al'ada gaisuwa ce ta al'ada ita kuma al'ada ba ibada ba ce so da al'ada tana zama ibada a wasu lokuta ana aiki da ita a wasu lokuta saboda haka al'ada idan ta ci karo da shari'a ko ta saba wa shari'a shi ne ake ta wannan ba za a yi aiki da ita ba ita ba a neman wai al'ada ingantacciya sai dai a ce al'ada kawai da ba ta yi ba bai halatta ba amma al'ada ba ku wadda da ta wani al'ada ta fi inganci a kan wannan sai dai a ce wannan al'adar haramun ce wannan al'ada kuma mai kyau ce to da waɗannan lafuzzai na gaisuwa gaisuwa ne bisa al'adar mu Hausawa da nake shi ne wani bangaren suna cewa ya ibada wani bangaren suna cewa ya kishi wani bangaren suna cewa ya niyya wani bangaren suna cewa ya azumi duk gaisuwa ce ta azumi duk wanda aka yi yayi ba laifi ba al'ada ce, al'ada gaisuwa ce ta al'ada, kuma bata saba wa shari'a ba, kuma abu ne mai kyau. Kuma duk wanda kika ce mata yadiya, ta san me kike nemi? Duk wanda kika ce mata ya kishi, ta san me kike nemi? Duk wanda kika ce mata ya ibada, ta san me kike nemi? Duk ana nufin wayya azumi, sai kike lafiya lau alhamdulillah. Wannan ba laifi bane, ba magunanci bane, bata saba wa shari'a ba, bata saba wa qur'ani ba, bata saba wa hadisi ba, ce sa al'ada ce mai kyau, babu laifi duk wanda kika yayi ba laifi bane. Inda ya ce maguzanci ne ko ta saba al'ada ko ibada da sai a yi, ko ta saba ibada sai a yi wata yi cuta. Allah ya saba dace. Wanda ta ce malam mutum zai iya yin sallar tarawih raka'a hudu, wasu malaman suna gani babu laifi ya halatta, musamman idan ke zaki a gida sai ke raka'a hudu ya yi, sai dai abinda aka fi so shi ne ke cika ta zama sha ɗaya ko sha uku. Amma idan kika yi hudu kika yi wuturi ba laifi bane, yayi kin yi nafila. Amma in dai har zaki bi liman a masallaci, to abin da yafi shine ki cika wannan tarawihin tare da liman. Amma idan a gidanki ne kika raka hudu a matsayin tarawihi yayi, amma baki yi ta cikakkiya ba, domin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallar tarawihi sai ga biyu ce, ko da raka'a 11 ko kuma raka'a 13. Sai waɗansu daga cikin sahabbai sun ƙara sun yi raka'a 23. Wasu malamai sun gani wannan ba laifi bane, babi ne na yalwatawa mutane akan ibada. Hadisi na Aisha, Allah ya ƙara yadda a garin shi take cewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana ƙarawa a cikin sallolin nafila na farilla ko a cikin nafilfilinsa daga raka'a 11, baya wuce raka'a 11. Da wannan hadisi ne waɗansu malamai suka ce tarawihi zaki raka'a 11. Hadisin ina da Abdullahi dan Abbas ko Anas ibn Malik, wani ya ce manzo Allah yana yin raka'a 13. Waɗansu malamai suka ce zaki tarawihi raka'a 13, a wace siga sai ki rinka yin biyu, kamar yadda manzo Allah yake cewa salatul layli matna matna, sallar dare ana yin raka'a biyu, a yi sallama raka'a biyu, a yi sallama raka'a biyu, a yi sallama. Yace fa in khashi ahadukum subha, idan ɗayan ku ya ji tsoron alfajir zai keto, to falyutri bi wahida, sai raka'a ɗaya ta zama utri. Da wannan hadisi wasu malamai suna ganin sallar dare abu ne a buɗe, duk adadin da kika yi yayi, amma a ƙarshe ki ɗora ɗaya ta zama utri. Wasu malamai suka cewa wannan hadisin am ne, mutlaq ne, wanda ya ƙayyade shi ne hadisin na Aisha cewa manzon Allah baya wuce raka'a 11. Shi yasa suke gani kar a wuce wannan raka'a 11 din a ra'ayin wasu malamai. Ina ga kamar akwai Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah hal littafi ya qiyam ramadan akan wannan. Saboda haka dai a takaice kina da zabi, ko ki raka'a 11, ko ki raka'a 13, ko ki raka'a 23 ma, amma idan kika yi guda kudin ma yayi, Allah zai baki rada, sai ki dai wuturi, amma baki cika tarawihi ta cika ba kamar da malamai suka ce. Na'am. Ana tace malam wanda yayi wuturi farkon dare yana so ya ƙara nafila ƙarshen dare, to yaya zai yi? Abinda ya fi inganci daga cikin maganganun malamai, kawai sai ki tashi ki ƙara duk abinda kike so ki ƙara. To da haka ba sai kin yi wani wuturin ba, wancan wuturin da kika yi na farko a farkon dare ya yi. Haka wasu malamai suka faɗa, Sheikh bin Baz haka ya faɗa, sai ce kuma wannan magana ce ta fi inganci, domin la wutrani fil layla, ba a yin wuturi biyu a dare, ba za ki ƙara yin wani wuturi ba, tun da kin riga kin wancan shi ya fi. Amma dai abin da ya fi shi ne ana so wuturi ki sanya shi ƙarshen dare. To rabi da kika wuga ki sallar nafila, sai kike jin tsoron kar bacci ya ɗauke ki har asuba ba tare da kin yi wuturi ba, to bari ki yi wuturin ki cin yanzu sai kika yi wuturin ki, da kika zo kwanciya kuma sai bacci ya yanke miki, sai kika ji kina so ki ƙara wasu nafilfil. Wannan malamai suka ce babu laifi ki tashi ki ƙara ko biyu ko huɗu ko shida ko takwas, gwargwadon abinda za ki iya. Idan kin gama ba sai kin sake yin wani wuturin ba, wancan wuturin na ƙarshe ya yi daidai ya ishe ki. Yadda ana cewa in ja'alu ku sanya ƙarshen sallar ku ya zama wuturi. Kuma manzo Allah ya ce ai ba a wuturi biyu a dare ɗaya. Shi yasa sai ku sanya wanci. Tare da cewa waɗansu malaman suna cewa wai idan kin tashi sai ki raka'a ɗaya. Sai ta zama jonin wancan wuturin ya zama biyu kenan. Sai ki kawo biyu, ki kawo biyu, ki kawo biyu, sannan sai ki ƙara wani wuturin ɗaya. Wannan magana tana da rauni. Da abinda malamai suke cewa ai wancan lokacin da kika yi shi na farkon daren ai shi ɗaya ne baki haɗa shi da kwanza ba. To shi ma wannan na ƙarshen da kika shi ma shi kaɗai ne baki haɗa shi da kwanza ba. To ya zama kin yi wuturi biyu a dare ɗaya kenan. Kuma manzo Allah ya ce ba a yi wuturi biyu a dare ɗaya. Kuma wannan raka'a da kika yi guda ɗaya kika zauna ta da wancan ai ba lokaci ɗaya kika yi ba. Kowane lokacin shi daban. Wannan wadda kika yi ita kaɗai kika yi sallama ita ma ai wuturin kika. Ita ma wuturin ce. So da haka wadda za ki ƙara ma ta ƙarshen ita kaɗai ita ma wuturin ce. Waccan ta farkon ma wuturi ne, kin ga kusa ke wuturi uku a dare ɗaya kenan. Shi yasa Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yake cewa ki wadaci da waccan wuturin yayi daidai Allah zai baki hada ba sai ki sake wani ba. Inda wasu malaman suna ganin wai sai ki dai ki sallama ki yi wani, wasu suna ganin wannan magana tana da rauni ƙwarai da gaske. Na'am. Wannan ce assalamu alaikum malamin Allah kuna cikin wani hali ne na gidan haya. Allah mala a ce a mata addu'a da bakuna masu albarka Allah ya ba mu namu. Na gode Allah ya saka da su. To Ubangiji Allah ya hore ya mallaka muku naku duk wanda yake a gidan haya Ubangiji Allah ya ba su nasu. Allah ya mallaka mana gaba ɗaya kowa ya fita daga cikin wannan yanayi na damuwa. Haya ibada ce amma wani abu ne mai raɗaɗi. Sama idan mutum sun ce wannan abu ba nashi ba ne bayan ya gama zama ya bi ya kafa wata rana a zo a ce ya fita ko kuma yana tare da wannan ƙarshen shekara zai samu abin da zai biya ko ba zai samu wato da akwai damuwa. Shi yasa yana da kyau duk masu irin wannan yanayi mai ta musu addu'a Ubangiji Allah ya mallaka musu nasu kuma Allah ya mallaka mishi nashi kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan zaman gidan haya ɗin dan fita daga cikin wannan yanayi na damuwa. Allah madaukakin sarki ya mallaka Allah ya sa albarka a ciki. Kuma akwai wata addu'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ana bin sa bashi yana yawan yi Allah zai bashi dama ya biya. To haka idan mutum yana gidan haya idan yana yawan maimaitata Allah zai hore masa shi ma inda zai samu nashi shine Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Wannan addu'a ce ta biyan bashi. To haka ko da mutum yana gidan haya idan yana yawan maimaitata insha Allah Allah zai buɗa masa Allah zai hore masa Allah zai bashi nashi. Sannan kuma mu sani ba kar mutum ya daga hankalinsa don yana gidan haya shi komai lokaci ne. Mutane da yawa da gidan haya suka fara amma yanzu Allah ya kaddara har rabin gidaje suke. Mutane da yawa da gidan haya suka fara amma Allah ya buɗa musu yanzu su ne suke ba da gidajen haya ɗin. Shi yasa idan an yi haƙuri Allah zai kawo ƙarshen abu insha Allah. Allah zai buɗa a mallaka har ma kuma Allah ya buɗa a sake mallaka wani. Fatan Allah ya mana jagora. Na'am ala rabbi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله للمؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
نعم.
ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
نعم الله سبحانه وتعالى يجعل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta ga mu'minai fiye da kawunansu, kamar da muka yi bayani shi ya fi cancanta a so shi, a ƙaunace shi, a gabatar da biyayyarsa sama da ta kowa. Wa azwajuhu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum iyayensu ne mata. Jiya mun yi magana adadin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wanda manzon Allah ya fara aure, da wanda manzon Allah ya aura ta ƙarshe. Kuma mun yi bayani akan abin da ake nufi da matan manzon Allah iyayen mu'minai, illa abin da ya rage, kamar yadda wasu malamai suke bayani cewa wai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minai ne maza kaɗai, banda mata, ta yadda su mazan haramun ne su aure su tun da iyayensu ne, ko kuma iyayen manzalinsu, ko kuma iyayen mu'minai ne maza da mata. Malamai suka ce yadda suke iyayen mu'minai maza haka suke iyayen mu'minai mata, ba wani bambanci. Kar wata ta ɗauka a iyayen mu'minai ne maza, mu mata ba iyayen mu bane, a'a kuma matan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen mu ne, wanda za ku girmama su, ku kambama su, ku mutunta su, ku yaba musu, ku yi musu addu'a, ku tsare musu mutuncinsu da darajarsu. Yadda manzon Allah ya zama aula bil mu'minina min anfusihim, shi ya fi cancanta ga mu'minai fiye da kawunansu, to haka matansa ma su da zama iyayen mu'minai maza da mata. Da manzon Allah ba ce ya fi cancanta ga mu'minai maza ba, ya fi cancanta ga mu'minai maza da mata. To haka ya fi cancanta ma haka matansa ma su ma iyaye ne ga maza da mata, kamar yadda malamai suka fara. Sai Allah ya ce wa ulul arhami, ulul arhami su ne dangi na zumunci, dangi na zumunci. Me ake nufi da dangi na zumunci? Shi ne kamar ‘yan uwa, kamar a ce yayarki ko ƙanwarki ko yarbabanki ko ƙanwar babanki ko ƙanwar, wanda su ake da dangi na zumunci, waɗanda zai iya zama akwai gado tsakanin su ake da ulul arham. Allah ya ce ba'dhuhum, sashen su aula bi ba'dhin, su ne suka fi kusance da sashi cikin kitabillah. Haka abin yake a rubuta a cikin littafin Allah cewa ‘yan uwa su suka fi kusance da ‘yan uwa. Min al-mu'minina, fiye da waɗansu mu'minan waɗanda ba uba ɗaya ko uwa ɗaya ake ta ɓangaren kusanci ba. Wal muhajirin, haka kuma fiye da ainihin wato muhajirun su ne mutanen Makka. Wannan ayar ta shafa wani hukunci ne a farkon musulunci, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina. Manzon Allah ya je ya samu Madina a wani yanayi na rikici. Lokacin Madina akwai munafikai, dandazon munafikai a cikinta, sannan Madina akwai mushrikan Larabawa, sannan Madina akwai Yahudawa ɓangare uku, akwai Yahudawa banu Quraiza, akwai Yahudawa banu Qainuqa, akwai Yahudawa banu Nadir. Sannan su kansu musulman Madina ɗin kansu ba a haɗe yake ba. To sai manzon Allah yake so ya haɗa kansu, ya zama an zauna lafiya, an taimaka wa addini. Sai ya zama aikin da manzon Allah ya fara yi lokacin da ya je Madina, shi ne ya fara tunanin ya za a yi ya gina masallaci. To da ya san idan ya gina masallaci, kowane musulmi nan zai rinƙa zuwa yana yin sallah. To idan ana haɗuwa yau da gobe a gurin sallah, za a so juna, za a ƙaunaci juna, za a mutunta juna. Wannan aiki da manzon Allah ya samar da masallaci, sai ya zama kowane musulmi yana zuwa da masallaci. To wannan masallacin sai manzon Allah ya samu damar yadda zai haɗa ‘yan uwantaka na mutanen Madina da kuma, sannan ya haɗa ‘yan uwantaka tsakanin sahabban Makka da sahabbai ‘yan Madina. anan manzo Allah fara hada yan wancan da sai dauko wannan sahabi ya hada shi da wannan sahabi sai dauko sahabi dan Makka wanda ya hijira daga Makka zuwa Madina matsayin shi na bako sai ya kira sahabi dan Madina dan gari yace to gashi nan ya zama Abu Bakar haka wannan sahabin dan Madina zai dauki wannan sahabin dan Makka ya tafi da shi gidansa ya bashi wani bangare a gidansa ya zauna ya bashi wani bangare na gonarsa ya noma ya bashi jari har ma su malamai suna cewa zai tambaye shi idan kana da sha'awar aure ina da mata biyu zan saki ɗaya ka aura saboda yan uwantaka a wannan lokacin sai shari'a ta shar'anta gado za su iya cin gadon junansu ba cewa sahabi dan Makka zai iya gadon sahabi dan Madina ko da ba yan uwa na jini ba ne ko da ba dangi ba ne na zumunci za a iya cin gado farkon musulunci kenan sai ya zama sahabi dan Madina yana cin gadon sahabi dan Makka sahabi dan Makka yana cin gadon sahabi dan Madina to da haka ake yin gado ta hanyar wannan yan uwantaka da kuma wannan alaka wadda manzon Allah ya kulla haka ake a farko to daga baya sai Allah ya saukar da wannan aya wannan aya da muka karanta yanzu ita ce ta soke gadon amma kuma yan uwantaka da zumunci yana nan amma babu gado sai Allah ya ce wa ulul arham kun ga dangi na zumunci ba'aduhum awla bi ba'd sashen su suka fi kusanci da sashi wajen jin gado minal mu'minina fiye da wai mu'minai waɗanda kawai imani ne ya haɗa ba da mu'minaka wal muhajirin haka fiye da mutanen Makka wanda kawai imani ne ya haɗa ba da mu'minaka wasu ka ce mu'minina din can shine sahabban Madina muhajirin shine sahabban Makka to da haka dangi na zumunci su suke da kusanci da za su gaji juna amma yanzu ba maganar mutumin Makka ya gaji mutumin Madina inda babu yan uwantaka ko mutumin Madina ya gaji mutumin Makka inda babu yan uwantaka yanzu babu wannan wannan ayat ta soke wancan hukunci wannan shine abin da ake nufi min al-mu'minina wal muhajirin kamar yadda Ibn Kathir yake cewa al-qurbat ma'ana yan uwa na kusa aula bin tawarith su suka fi cancanta da su yi gado a junansu min al-muhajirina fiye da mutanen Makka wal ansar fiye da mutanen Madina yace wa hadhihi wannan ayar nasikhatun lima qablaha ta shafa ayar da ta gabace ta min at-tawarith bil hadf na daga gado da ake wajen wani kullar yarjejeniya na taimakekeniya tsakanin juna wal mu'akhat ko kuma gadin da yake faruwa da tsakanin yan uwantaka ta imani allati kanat bainahum wacce take tsakanin su wanda manzon Allah yake hada wannan yan uwantaka ta imani tsakanin sahabban Makka da sahabban Madina yace kaba qala ibn Abbas wa ghayruhu kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa akan wannan ayar yace kanal muhajiri yarsul ansar da sahabban Makka yana gadar sahabban Madina tunda su baki ne sun taso daga Makka sun bar dukiyarsu wasu ma sun bar iyalansu wasu sun bar gidajensu sun bar ƴan uwansu sun yi hijira sun gudu da imanin sun dawo Madina su kuma Madina su ne ƴan gida ƴan gari walladina tabawwa'u ad-dara wal iman kenan yuhibbuna man hajara ilayhim su ne ƴan gari ƴan cikin Madina sai manzon Allah ya rinka hada ƴan uwantaka tsakanin su to sai aka ce akwai gado gara idan dan Makka ya rasu dan Madina zai gaje shi sai ya ce sannan ya rasu ansari sahabban Makka zai gaji sahabban Madina duna qurbati ibad da yanuwa da yanuwa mutum ma ba za su gaje shi ba da yanuwan ka ma ba za su gaje ka ba saboda ba ka da su walala yanuwa lokacin kafare ne duk arna ne bai bi shi kadai ne a cikin dangi ya tafi dawo Madina haka yanuwa ba za su gaje shi ba to sai a ce mutumin Madina wanda ya karbe ka ya baka masauki ya kula da kai to idan ka mutu shi zai gaje ka da haka ne daga baya sai bazana sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da aya sai aka rushe wancan hukunci na ɗan uwantaka ta bangaren gado aka tabbatar da gado ta hanyar dangantaka da kuma abin da ya shafi zumunci irin wannan al'adar akwai wani gari da muka je a Ghana ina ga wata al'ada har yanzu amma al'adar ta maguzanci ne mun je wa'azi su idan mutum ya mutu a garin to duk wani wanda yake da alaka da baban shi ba zai gaje shi ba, baban sa ba zai gaje shi ba, anan baban shi ba zai gaje shi ba, wannan baban sa ba zai gaje shi ba, ƴaƴan baban shi ba su gaje shi ba, shi masu gadon sa shine dangin uwa, sai kanwar uwa ta zo ta yi gado amma uba ba zai gado ba, sai yayar uwa ta zo ta yi gado amma kanin uba ko uba ba zai gado ba, a wannan magudanci ne, ba gudanci ne, to haka suke yi, to da yawanci ba musulmi ba, sannan ba ga wata al'ada, aka je aka nuna mana wata bishiya, bishiya ce doguwa, mutane kowa ya ɗaura fararen kaya kamar masu dawaki, kamar wanda suka sa ihrami, an zagaye ta kuma kowa ya sunkuyi da kai a gabanta, ita kuma ga ta bishiya ce doguwa, an yi mata wanka, an ɗaura mata zani, kuma an yi mata kwalliya a cikin rassanta, an sa wani abu mai gyangyali, wai ashe garin ita ake bautawa, ita ce Allah, muka je wani garin duk ga sunan an zagaye ta ana ta bauta a garin, ita bishiyar ga sunan a tsaye an yi mata wanka an ɗaura mata zaninta, shi kuma ga sunan duk an sa kowa ya sanya harami fararen kaya kawai kowa ya sunkuyi da kai ana bauta mata, abin dariya abin haushi, a ce wai wannan wai ita ce Allah, in ban da ɓacewa da rashin basira itaciya wai ita za ka bauta ba, me za ka kare ka da shi, wannan shi ne irin rashin musulunci, rashin imani, rashin addini, rashin karantarwa, ana samun irin waɗannan abubuwa da yawa, kuma jiran da Allah ya shirya da su sisi ta mamaki, tun da yawa akwai malamai masu da'awa a Ghana suna shiga garuruwa, kuma da yawa suna samun nasara, suna musulunta, don suka ce mana abin ya rage ba kamar da ba, suna yawan musulunta. Musulunci musulunta kuma sai zo yana ganin abin wani abin barko yana dariya, ke ma yanzu ne da kina mamaki, to kina mamaki ne dan kina da imani, ke ma wal Allah da baki da tauhidi ko imani ke ma za ki iya yi, shi yasa malamai suke cewa duk abin da ka ga mutum yana yi na barna idan kai mamaki alamar imani ce, kai ma da baka da imani za ki iya yin wannan abin, abin da ya hana ki wannan abin kina da imani ne, shi yasa ba ki ba, kamar Umar ɗan Khattab Allah ya kare da abin shi, aka ce wani lokacin idan ana zaune sai a ga yana murmushi, wata rana Umar ɗan Khattab Allah ya kare da abin shi sai a ga yana murmushi, sai aka tambaye shi me yasa yake murmushi, sai ce wallahi wani abu ne ya yi a zamanin jahiliya, shine yanzu idan ya tuna sai abin ya bashi dariya, sai ya dinga dariya, sai aka ce menene, sai ce da kafin su musulunta idan za su yi tafiya sai su ɗauko reshen dabino da ƴaƴan dabino a jikin reshen dabino, sai su ɗora shi akan raƙuminsu ko akan abin hawansu sai su tafi da shi, wannan reshen dabinan a lokacin dabinan nan shine Allahnsu shi suke bautawa, yace muna tafiya muna bauta masa, idan muka shiga sahara abincinmu ya ƙare ga rana ga yunwa, yace sai mu cinye wannan dabinan, yace idan muka cinye idan muka samu wani sai mu sake cira shi ma sai mu rinka bauta masa, idan muka sake zai yunwa sai mu sake cinyewa, yace to wannan abin shi ne yake ba da dariya da na musulunta, nake ganin shirmanmu yau shi zai rinka cinye Allah na Allah ne, ba kuma an jima sai a cinye Allah, don ban da batan basira da rashin tunani yau shi mutum zai bauta wa abu kuma ya cinye shi, to me zai maka, wanda shi ne manya hadin nahu falamu lillah, duk wanda Allah ya shirya da shi wallahi ba wanda zai fitar da shi, wa man yudlil duk wanda Allah ya batar fala hadiya la, ba wanda ya sani sirri shi, shi yasa idan aka gaya miki wani abu na mamaki da waɗansu masu hankali suke yi na shirka, wallahi abin zai baki mamaki, kaga mutum da hankalinsa da wayansa da dabararsa da komai, amma ka same shi kaga yana bauta wani wanda ba Allah ba, kaga mace da iliminta da basirarta da arzikinta da wayewarta, amma kaga tana zuwa gidan wani kazani tana tsugunno a gaban shi wai boka wai zai mata wani aiki, ta fi shi tsafta, ta fi shi arziki, ta fi shi wayewa, ta fi shi basira, ta fi shi sanin komai, amma ta je ta yi gurfano a gabansa wai zai mata wani abu na aiki ko sihiri ko asiri ko wani abu, saboda za ba rashin basira, wannan ita ce babban kalar da ake fama. Akwai malaminmu, ɗaya daga cikin manyan malamanmu a Kano, wata rana yana ba mu labari, ya ce akwai wani mutum attajiri ne, mawadaci ne, sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi a wannan harkar kasuwancin nashi. Kuma haka sai ya zo gurin malamin namu, sai ya masa complain, sai malamin ya ce ka je ka ci gaba da addu'a, kai ta addu'a, kai ta addu'a, in Allah ya yarda Allah zai dawo maka da arziki, kuma ka ji tsoron Allah, ka kiyaye dokokin Allah, ka ci gaba da addu'a, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah zai dawo maka da arziki. Wannan abin da malamin ya gaya masa, sai ya ga ai bai masa ba, sai ya tafi gurin wani malamin tsubu, shi ko malamin tsubun shi ma a kunku wasu malamin namu yake, kuma sun san juna, shi ko malamin tsubun nan ya san alaƙar wannan attajirin da malamin mu. Da ya je gurin shi sai ya yi mamaki, me ya kawo wani guri na bai tabi da gurin malam wani ahli sunna ba, sai ya ce masa gaskiya shi ya shiga matsala a harkokin kasuwancinsa, amma yana so a ba shi taimako yanda arzikinsa zai dawo. Sai ya ce to ba matsala, ka je ka dawo gobe. Sai shi wannan malamin dan tsubbu sai zo gurin malamin da yamma, sai ce a ni na ga wani aminin ka ya zo gurina, ya ce ina neman taimako kaza kaza, sai ce a gurin ka kuma ya zo, to Allah gurina ya zo, ya ce to ai ni ma ya zo jina, na ga ya masa addu'o'i na sunna wanda da rinka yi, ya ce a malam ya zo gurinka, ya ce ya ce to shikenan. Ashe wannan malamin tsubbun ya kudurta wani abaransa, sai da ya bari wannan malamin ya dawo a tajirin ka ya dawo gurin shi, sai ce da shi to yanzu abinda za ka yi, na farko akwai wani turare da ya kamata a samu, kuma gaskiya ba a samun shi a nan, yawanci an fi samun shi a ƙasashen Larabawa, kuma idan da hali so ake a kawo turaren a gobe wanda za a yi maka aiki da shi, amma zan gaya maka sunan turaren, ka je ka nema ko Allah ya sa ka dace a nan garin. Sai a tajirin ya ce a'a gaskiya shi zai sha wahala, in akwai yadda za a yi dai a kawo, zai ba da kuɗi a kawo. Sai ce to kamar nawa yake gani za a bayar, sai ce in ka ba da naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ne ma ta isa, za a nemo turare, ce domin muna da akwai wanda suke mana aiki aljanu, to za a yi musu wata hidima, za a tura su zuwa aljima ma za su kawo turaren, kuma wallahi ba da gaske yake nan, ya ba shi miliyan biyu. Ya ce abu na biyu ka je ka nemo sa, bijimin sa wanda yake da fari a gocinsa da fari a kafarsa, mai tsada ke nan, ya ce inda hali gobe ka kawo, ya tafi ya je ya nemo, ya yi sha wahala ya nemi, sannan bai samu ba ya dawo, ya ce malam neman sa in akwai waɗanda za a sa su je su nemo a faɗa mun kuɗin sai a bayar. A lokacin sai ya ce to inda dama dai ka kawo kamar 500,000 za a samu, nan ma ya ba shi 500,000 za a je a nemo sa, nan ma ba da gaske yake ba. Sai ya ce kuma zan baka wani magani, in na baka maganin za ka je ka zuba ka samu sallaya mai kyau, sai ka samu wani farin kyalle ka dora, sai ka zuba maganin a kan shi a kan wannan farin kyallen, sai ka yi sallah raka'a biyu, bayan ka sallah raka'a biyu sai ka tashi sai ka dora goshinka a kan wannan maganin, sai ka sa mataka ko ɗanka ka miƙe haka sai su miƙe ma ƙafafuwanka, aƙalla ka samu awa ɗaya, ka samu awa ɗaya kana kar, ya gaya masa wani wuriji wani sunayen masu shaidu al-mala'ik al-jurud ko menene, ya ce ka yi ta karanta wannan, ka yi ta karanta wannan, aƙalla sai ka karanta su 1000 a haka, daga nan kuma sai a sake ka. To in kai haka sai ka ɗebi wannan maganin, sai ya ba shi wani ruwa, ya ce sai ka je ka zuba a cikin wannan ruwan sai ka yi wanka, in Allah ya yarda in ka je kasuwa wannan abin na kiran jama'a ne, za ka ga da ko ina ana zuwa gurinka sai ya, wallahi malamin da duk ƙarya yake ya yi ne don ya azabtar da shi kuma ya cutar da shi, so da ya za a yi ya san da yana ganin shi ai ahlus sunna ne, za ku rama malaman suna zai ya kawo shi. Haka mutumin nan ya je ya kawo ya bada kuɗinsa, aka ba shi magani, ya je ya sa magani akan farin kyalle, ya kira matarsa ta riƙe mai ƙafafuwarsa, ai minti 30 bai iya yi ba, ita ma matar ta ce ta gaje ita ma, ita ma ba za ta iya tsayawa awa biyu ba, ƙarshe dai ta sake shi ya faɗi fa, ce shi gaskiya ba zai iya ba. Ƙarshe washe gari ya koma gurin wannan malamin sun, ya ce wala malam ba zai iya, ta tun da ba za ka iya ba shi kenan. Ya ce tumalin zai ala ya ce, ya zo duk abin da ka bari ya kare, sassan da ka bayar an yanka an raba ya kare, turaren an yi amfani da shi maganin ya kare, to za a sake wani. A biyu ya kare wancan ya kare, tun da bai iya tsayawa ya yi awa biyu ba, to duk abin da aka yi komai ya kare, kuma ba za a sake da waɗancan ba sai ya sake ba domin a sake samu. Sai ce to ai malam ba zan iya, ce ku sai ka haƙura. Malam ba wanda za a yi wanda ya fi wannan. Sai ce to sai dai za ka ba da miliyan kuma, sai ce amma da wallahi ba zan iya ba. Ƙarshe dai dole haka ya haƙura, malami ya cuce shi ya musu duk abin da zai masa. Kuma ya sha wahala a banza ko bai samu biyan buƙata ba. Shi ne shi malamin tsibbi ya zo yana faɗa wa malamin yana dariya, ya ce malam ka ji abin da na sa mutumin. Ƙarshe kuma da gangan ne masa wannan abu. Kawai dan yana da awashi a hannun sunna ne. To irin waɗannan abubuwan haka suke faruwa. Wani idan ya samu kansa cikin wani irin yanayi sai ta kasa haƙuri, sai ta yi biye-biye, sai ta je nan. Saboda tana gani wai idan aka bata wata addu'a wanda za a ce ga manzon Allah ya ce ki yi kaza, Allah zai biya miki buƙata, gani take wannan abin kamar wani abu ne mai ɗan sauƙi. Shi ɗan adam wai ya fi so sai ka ba shi wani abu ka ce ya je ya yi 1,000 ko ya yi da safe, ya yi da rana, ya yi da yamma, ya yi kaza, ko ya samu kaza, ya haɗa kaza, sannan sai ya ji ya nutsu, sannan sai ya wannan abu. To shi al'amari yin wannan imani ne. In dai abu ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi in kika yi imani da wannan abin kika yi ko guda ɗaya ne, Allah zai taimake ki. Matsalar babu da imanin da za mu ɗauka cewa wannan abin daga bakin manzon Allah zai yi, to wannan kokonto ake yi. Amma duk abin da aka ce miki annabi ya faɗa, kuma idan kika yi Allah zai miki kaza, ki ɗauki wannan abin da gaske tsakaninki da Allah, kin yadda kin amince annabi ne ya ce a yi, kuma idan an yi za a samu kaza ki yi, wallahi Allah zai miki. To amma sai a dinga ɗauka abin da wasa, ko a dinga ɗauka abin da shiririta, ko kuma ba a ɗauki abin da gaske ba, ko kuma a dinga kokonto akan abin. Saboda me? Saboda an ce mata aiko annabi ya ce ki karanta da yamma, annabi ya ce ki karanta da salima, hatta wannan azkaru sabah wal masa da nake yi da safe, manzo Allah ya ce ki karanta kaza, da yamma ki karanta kaza, wallahi da za mu yi imani da waɗannan mu tsaya akan su kadai, to ba buƙatar wai in kika samu makami ko kika fara kasuwanci wai sai kin je ana baki taimako ko ana baki sa'a, duk ba buƙatar wannan. Manzo Allah ya ce da safe in ka karanta kaza ka fito, ba abin da zai same ka har yamma, da yamma idan karanta ba abin da zai same ka har safe, wallahi idan kika tsaya akan wannan tsakaninki da Allah waɗannan azkar ɗin, wallahi sun isar miki rayuwa gaba ɗaya. Da amma saboda ƙarancin imani da jahilci sai an baka wani abu, an ce ka ɗaura ƙofar gidanka, an ce ka binne ƙofar gidanka, an ce za ka fita ka yi kaza, sannan za ka samu nasara. Akwai wani mutum da na san shi, mun yi aiki da shi. Shi a rayuwarsa gaba ɗaya ya miƙa wa bokaye rayuwarsa. Wallahi hatta irin da sallah ɗin nan ko a tambobi zai ce wa matansa, sai ya je ya tambayi malamin tsibbi wacce iri ya kamata ya saya masa. Duk abin da zai a rayuwa sai ya je gurin wannan malami. Duk abin da zai sai ya je gurin malami. Akwai wata rana mun je ofis, kawai sai na gan shi da riga a baibai, irin babban riga, sai na ga ya juya gaba a baya. A ya juya riga gaba a baya, kuma yana zuwa ofis akan kujera. To da yake mu a gaban mu yake. Ina shiga na ganci, ranka yadda ko mantawa aka ne aka ha'a ba kome malam ba kusa. Na gani ga a juye, in ce malam ba kome ba kome. Ashe malamin da ya ce yau in zai je ofis ya juya rigar shi. Kuma ya juya, kuma ibada yake masa. Akwai wani daga cikin masu jojinmu ya ce akwai ran da ya ga ya shiga ofis da baya da baya. Haka da baya da baya shiga ofis. Wai shi ma malamin da ya ce masa yau in ya je ofis ya shiga ofis da baya da baya. Ma'ana rayuwar gaba ɗaya ya bar Allah, ya ɗauke ta ya danka ta a hannun wani malamin sun. To akwai mutane irin waɗannan da yawa wanda za ki samu rayuwarsu gaba ɗaya sun bata hannun Allah tana hannun wasu malaman su, duk abinda za su ce su je gurin wannan malaman su, in suka samu wani promotion a gurin aiki a je gurin malaman su, in aka samu wani ribar kasuwanci a je gurin malaman su, in aka samu asara a je gurin malaman su, idan ba su da lafiya a je gurin malaman tsubu, in ta samu matsala da mijinta malaman tsubu, matsala da abokiyar zamanta malaman tsubu, matsala da matsala da makotanta malaman tsubu, kasuwancinta ya kare malaman tsubu, rayuwar gaba ɗaya an bar Allah, an kama wani mutum wanda ba zai iya amfana miki komai a rayuwa ba. Wallahi ku bar kowa ku kama Allah, Allah madaukakin sarki ya isa mu kuma Allah zai jibe ku. Shi yasa waccan addu'ar ki riƙe ta tsakani da Allah, ki rinka yi idan ana binki baci, idan kina yi tsakanin ki gidgada Allah, Allah zai hore miki, Allah zai buɗa miki, ki biya wannan bashin da ake miki. Haka idan kuna gidan haya, ki riƙe ta sosai, ki rinka yawan yinta, Allah zai buɗa wa mai gidanki, ko ki Allah zai buɗa miki ku mallaki naku ku bar wannan gidan haya. Allahumma kfini bi halalika haramika wa aghnini bi fadlika amma sawa. To anan Allah madaukakin sarki ce su dangi na zumunci, sashen su suka fi kusanci da sashi, kamar yadda yake a cikin littafin Allah, min al-mu'minina wal muhajirin, ba yanzu ba yanzu an soke maganar gado tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina, gado ya koma na ɗan kumataka, dama sababin cin gado guda uku ne, na farko dangantaka, na biyu auratayya, na uku ƴantawa, shine annasab wan nikah wal wala. Ko da ya zama danginki ne, babanki, kananki, yayanki, ɗan uwanki, wannan yana sa a shiga, ko kuma auratayya a mijinki ne, ko kuma matarka ce, ko kuma ƴantawa a kai ne ka ƴanta ta baya da kowa, ko ke kika ƴanta ta bata da kowa, to waɗannan su ne suke sawa a shiga. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa illa an taf'alu ila awliya'ikum ma'rufa, sai dai idan kun aikata wani kyakkyawan aiki ga ƴan uwa ga na kusa da ku, mana sai dai saboda kusanci kuka dacewa ku yi musu wani abu na alkhairi, saboda an saba ana tare, saboda an yi zumunci, saboda ana unguwa ɗaya, ana gurin aiki ɗaya, gashi kuma wanda yake riƙon shi ɗin ya rasu ko baya da gado, wani Allah shi ya riƙe shi tun yana ƙarami har ya girma, shi yake ɗaukar ɗawainiyarsa, to kuma yanzu mai ɗaukar ɗawainiyar ya rasu shi baya da gado, ko kuma ƴaƴan kuna da gado, to ba laifin shi wannan wanda ba gado ku ɗan san masa wani abu, ku ɗan yi masa ihsani, ku ɗan ainihin wato kyautata masa, wannan ba laifin shi shine illa an tafalu ila awliya'ikum ma'rufa, sai dai idan su waɗannan na kusa da kuɗin wanda babu gado tsakaninku da su, sai dai idan kun yi wani abu na kyautatawa, kun kyautata musu, kun yi abin da ya dace, wanda a yi da sun wato ba laifi ba ne, kamar ne kamar ku yi wasiya mutum ne kun saba da shi, wala Allah yaron gidanka ne, mai bi an saba ana zumunci kana taimakonsa, sai kake tunani kamar idan ka bar duniya ko ba wanda zai taimaki wannan mutumin, kuma gashi Allah ya baki arziki mai yawa kuma ta nemi ki hidima, kuma yau idan kika bar duniya ba kai taimakon ta kuma ba ta da gadanki, to a musulunci ya halatta ki mata wasiya, ki ce ko bayan Allah ya ɗauki raina, to a cikin dukiyata a ɗauki ka za a ba wanci, kin ga wannan kin kyautata mata saboda wannan alaka ta kusanci, amma wasiyar da za ki mata kar ta wuce ɗaya bisa uku na dukiyarki, idan ba ta wuce ɗaya bisa uku na dukiya ba ya halatta ki wasiya, sannan ya zama ita ba ta da gado, idan wanda yake da gado ba a yi masa wasiya, sai ki rubuta, ki ci misali kamar kin san kina da miliyan goma, kuma kika san miliyan goma da laifi tana nan a jiba, abinda za ki yi ta haifi goma ga Allah, sai ki rubuta ki ce ko bayan Allah ya fara rasuwa a ɗauki miliyan biyu a ba bayar Allah, wancan saboda ta ci gaba da jari, kun ga miliyan biyu ba ta kai ɗaya bisa uku na miliyan goma ba, to wannan babu laifi, shine illa an tafalu ila awliya'ikum ma'rufa, sai dai idan kun musu wani abu na kyautatawa saboda dangantaka da ke tsakaninku da su, wala Allah ta kusanci, wasu malamai suke cewa ko kuma ɗan uwanku ne amma ba musulmai ba ne, kafirai ne. Kun ga babu gado tsakanin musulmi da kafiri, kananki ne ko ɗanwanki ce, amma Allah ya jarabe ta ita bata musulunta ba. To babu laifi ita ma ki ɗan kyautata mata, wala'alla ɗan ki ɗan ja hankalinta ta musulunta, ki mata wasiya ki ce ko bayan raina a ɗauki ka za a ba ɗanwata, duk da ba ta da gado tunda ba za ta gaje ki ba. To shi ma wannan shi ne illa an tafa'alu ila awliya'ikum ma'rufa, wannan ba laifi ba ne a yi haka da abu ne mai kyau. Amma maganar gado ba za a yi gado, amma kyautatawa akwai kyautatawa ta hanyar wasiya ko ta hanyar kyauta. Amma idan wasiya ta wuce ɗaya kusa uku na dukiya, wannan za a rusa ta, ba za a zartar da ita ba. Sai Allah ce kana zalika fil kitabi masthura, wannan wani abu ne rubutacce a cikin littafi. Waɗansu malamai suka ce littafi a nan ana nufin lauhin mahfuz, ma'ana Allah ya riga ya rubuta wannan abin a cikin lauhin mahfuz, an riga an rubuta wannan ka'idar, an riga an rubuta wannan hukunci. Wasu malamai suka ce ana nufin a cikin at-taura, ma'ana tun kafin zuwan alqur'ani dama irin wannan hukuncin yana nan a cikin at-taura. Wasu suka ce ana nufin irin wannan hukuncin kamar yadda yake a gurinku, haka kuma yana nan a cikin ayatun wato at-taura, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa. To haka wannan ita ce ka'ida ta ɓangaren abin da ya shafi ƴan uwantaka. Idan akwai ƴan uwantaka babu gado, babu laifi a kyautata, a yi kyauta ko a yi wasiya ba laifi ba ne. Amma idan akwai ƴan uwantaka wanda akwai gado a cikin, babu wasiya. Yanzu ba za ki rubuta yake wasiya ba, ki ce to a cikin ‘ya’yana wacce ita ce babba, ina so Allah ya kaddara daga aurenta. To sai ke ga rashin lafiya ta kama ki, kuma ga shi lokacin aure ya zo, sai kike jin tsoron ke ce dama mai arzikin, wala Allah mahaifinta baya raye. Sai kike jin tsoron idan kika bar duniya to wa zai mata kayan ɗaki. Sai ke ce to bari ki rubuta wasiya. Sai ki rubuta ki ce ko bayan Allah ya miki rasuwa, a ɗebi wani abu a cikin dukiyarki a yi wa yarinyar nan kayan ɗaki idan an zo auren da ita. To kina mutuwa wannan wasiyar za a soke ta. Me yasa za a soke ta? Saboda ba a yi wa magaji wasiya, sai dai ta bari idan an raba gado a cikin dukiyar gadon da ta ɗiba ta sai kayan ɗaki, ko kuma tun kina raye ki so mata kayan ɗakin ki ajiye mata, to da za a aurar da ita. Amma ki rubuta wasiya, idan kin mutu dukiya ba taki ba ce, idan kin mutu dukiya ta magada ce. Matuƙar an fitar da abubuwa guda huɗu, to dukiya ta zama magata. Da zarar mutum ya mutu, dukiyarsa ana kiranta tarika, abin da ya bari. To abu na farko da za a fara yi da dukiya shi ne duk wani abu da yake da alaƙa da binne shi, idan ba za a yi ba sai an biya, to a cikin dukiyar za a ɗiba a biya. Kamar a ce inda ake, inda take rayuwa, inda za a binne ta sai an saya, likafanin da za a yi mata sai an saya, masu yi mata wanka sai an biya su, masu kai ta makabarta, motar da za ta kai ta sai an biya. To sai aka waye gari ba wani wanda zai iya biya, to a ina za a biya? To sai a ɗebi dukiyarta sai a biya a yi mata wannan dawainiyar, shi ne tajhizul mayyit. Abu na biyu sai a duba a ga ana bin ta bashi, idan ana bin ta bashi sai a ɗiba a biya tun kafin a raba gado. Abu na uku sai a ga akwai inda ta yi wasiya, in akwai inda ta yi wasiya sai a ɗauki wannan wasiya sai a bayar. Abu na huɗu akwai wani abu da yake na ajiya ne ko jingina a cikin dukiyar, idan akwai sai a ɗauka sai a ba masu wannan kayan. To idan aka fitar da waɗannan abubuwa guda huɗu, to abin da ya rage shi ne gado, shi ne ake rabon gado. Amma ba kawai daga mutum ya mutu a ce a raba gado ba, a'a, sai an fitar da waɗancan abubuwa guda huɗu a cikin dukiyar, kuma za a fitar, sannan abin da ya rage shi ne na magada, wannan shi ne ka'ida. To da haka abin yake a rubuce a cikin alqur'ani, kuma abin ma akwai shi a cikin at-taura kamar yadda waɗansu malamai suka yi bayani. To ga shi kuma lokaci har ya cin mana, mun cika ita awa ɗaya da muka saba muna yi. Abin da ya saba ma zarta awa ɗayan saboda ana sa tafsirin a gidan TV, ana sa shi a rediyo, shi kuma su kuma sun ba mu iya awa ɗaya ne abin nan ɗin, kuma dole za ka samu akwai masu bin tafsirin a rediyo ko a talabijin. To in muka ƙara ka ga ba za su saba, sannan kuma masu bi an datse musu. Shi yasa muka ce babu laifi nan gaba kamar tambayoyi bai bi za mu iya cire su daga cikin wannan awa ɗaya. Sai zama mun amsa su an fara tafsiri kuma sai a yi awa ɗaya. Wannan kamar zai faɗa insha Allah. Ina ganin za mu sai a nan Allah ya yarda abinda muka fita ya zama daidai, Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskure Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Ni addu'a wannan yanayi da ƙasar mu take ciki Allah ya kawo mana mafita. Wannan yanayi da ƙasar mu take ciki Allah ya kawo mana mafita. Abinda suke faruwa a wannan jiha na ɗauke-ɗauken mutane Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen abu. Ya Allah ya kawo mana ƙarshen abu. Waɗanda kuma aka ɗauke su suke hannun ‘yan ta’adda, Allah ka amintar da su kuma Allah ka kuɓutar da su. Ya Allah ka kuɓutar da su. Ya Allah ka kuɓutar da su. Allah wannan al’amari ba za mu iya ba, Allah ka iya mana. Ya Allah ka shiga cikin al’amarin. Ya Allah ka dafa mana. Ya Allah ka tallafa mana. Ya Allah ka tsare mu, ka tsare mana imaninmu, ka tsare mana rayuwarmu, ka tsare mana zuriyarmu. Ya Allah ka sa albarka a cikin rayuwarmu. Allah mabuƙata a cikinmu, Allah ka san su, Allah ka biya musu buƙatunsu. Buƙatunmu na alkhairi Allah ka biya mana su. Abubuwan da suke damunmu na larura ko na cututtuka Allah ka yaye mana. Duk abin da yake damunmu Allah ka yaye mana. Allah ka kawo mana ƙarshen matsalolinmu. Waɗanda suke da matsaloli tsakaninsu da mazajensu Allah ya daidaita tsakaninsu. Allah ya sa albarka a zamansu. Waɗanda suke da matsala tsakaninsu da abokan zamansu Allah ya daidaita tsakaninsu. Allah ya sanya albarka a cikin zamansu. Waɗanda suke da yara kangararru Allah ya shirya da su. Allah ya shirya mana da yaranmu. Allah ya shirya mana da ‘ya’yanmu. Allah ya sanya albarka a cikinsu. Allah waɗanda suke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya. Allah ka sa albarka cikin abin da za a samu. Marasa lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya. Abubuwan da suke za mu Allah ka yaye mana. Waɗanda suka rasu a cikinmu Allah ka gafarta musu. Allah ka yi musu rahama. Iyayenmu da suka rasu Allah ka gafarta musu. Allah ka yi musu rahama. Waɗanda suka araye Allah ka ƙara musu lafiya da imani. Allah ka raba mu da su lafiya. Idan ta mu ta zo Allah ya sa mu shiga da imani. Waɗanda suke da